بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana, daren Lahad ne wanda ya daidai da daren 8 ga watan Al-Muharram. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430, wadda ta daidai da 3 ga watan January shekara ta 2009. Muna karatun littafin Sahihul Bukhari na Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Wannan shine kaso na 42 daga cikin jeren giyar karatutukan wannan littafi. Taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, muna ainihin karatu ne a daidai cikin kitabul ilmi a lokacin da ainihin kafin mu tafi hutu. To alhamdulillah, a yanzu al-Imam al-Bukhari yace babu ta'limir rajuli amatahu wa ahlihi, babin da ke bayani akan mai gida ya karantar da baiwar shi da kuma ainihin iyalan shi. Ana lallai ne a matsayinka na mai gida ka karantar da matarka, ka karantar da ƴaƴanka, ka karantar da har bayinka. To abinda yasa Imam al-Bukhari ya fara da cewa mutum ya karantar da iyalan shi ko kuma ya karantar da baiwar shi, saboda abinda Bahaushe ke cewa a tauna tsakuwa don ayata ji tsoro. In ya zama baiwarka wadda ka siyo ta, kake da ƴancin ka siyar da ita, kake da ƴancin ka ba da ita kyauta kamar yadda ake kyautar da akuya, ya zan haƙƙi ne da take da shi a kanka ka karantar da ita a matsayinta na baiwa. Ina kuma matar aure? Jama'a, kun gane wannan da kyau? Don haka ahlus sunna, ku dawo cikin taitayinku. Malaman ahlus sunna, ku shiga cikin taitayinku. Duk inda za ka tafi wa'azin ƙasa, wa'azin mako, wa'azin brother, wa'azin MSS, wa'azin muƙabala, wa'azin kaza, duk ka gama wannan baki ɗaya, baka zauna ka karantar da matanka da ƴaƴanka, baka tabbatar da cewa ranar alƙiyama wuta zaka. Ya kamata kowa ya fahimci wannan. Ya zama mafi girman rabo da za a samu daga gare ka su ne iyalanka, su za su samu wannan rabo. Amma saboda a waje akwai gwaninta, akwai birgewa, akwai muƙabala, akwai kaza kaza, akwai kaza kaza, sai zama duk gaba ɗaya an jika, amma a cikin gidanka kuma baka da lokaci. To lallai ne malaman ahlus sunna kowa ya dawo cikin taitayin shi akan wannan. Na ɗaya kenan. Na biyu, matan ahlus sunna su dawo cikin taitayin su, domin ku kaɗai ne matan da Allah ya rufa muku asiri. Ake karantar da ku Al-Qur'ani da Sunna, ake karantar da ku Shari'a. Matan ƴan bid'a ba a karantar da su, sai dai a ba su izini su je wurin biki su yi rawar gwatsu. An wulakanta su, an kaskanta su, ku ku an girmama ku. To wannan girmamawa da aka yi muku, idan kuka ci amanata da mayar da makarantun mata na Ahlus Sunna wurin zubin adashi, mayar da makarantun mata wurin hada gulma da tsegumi, mayar da makarantun mata wurin sai da magani, mayar da makarantun mata wurin kashe aure, to kuma ku jiraci wutar jahannama tana jiran ku. Inna rabbaka la bil mirsad. Dan haka mas'ala dangane da ilimi, jama'a, ba mas'ala ce wadda take ta wasa ba. To idan muka gama wannan magana jumilla, sai mu ce matan da ke Zaria kuma, to su gode wa Allah, godiya ga Allah ta musamman, domin a Zaria ne mazan Zaria qatiba, ko ka ce mafi yawanci, suka yi wa matansu izini. Je ka ga FCE ta Zaria ce kawai aka sa mata gidan biki. Me yasa aka mai da ita gidan biki? Saboda matan aure ne jibgi a ciki. Ma'ana mazan Zaria sun yadda ku je ku yi karatu, tare da cewa wannan karatun da kuke zuwa kuke yana cuɗane da maza da mata, tare da cewa maza ne ke karantar da mafi yawancin karatun, wanda a ƙarƙashin fatawar malaman ahlus sunna kakab na wannan zamanin ba su yarda da wannan tsarin ba. Inna ma ne mu ne muka ga cewa fatawarsu ba za ta warware mana matsala ba, dan haka muka dauki tamu fatawar muka ba ku fatawar cewa mu a matsayin malaman ku from the local level ma'ana annan kasar Zazzau ku je ku yi karatun amma da sharadi me sharadin ki san cewa karatun da mijinki ya baki izini ki je ki a FCE ko a polytechnic ko a ABU ko a ina ne an baki ne domin manufa ta kare mutuncin addini da rayuwa abu na farko kenan dan haka ke wakiliyar musulmi ce ba karamin aiki kika tafi ba na biyu da sharadin zaki kame kanki ba ki tafi ba sai kuma ki watse a wajen cinikin atamfa cinikin turare cinikin kayan sake sake a ba ki tafi ba garin wani dan ajinku wai zai koya miki assignment din biology wai baki iya ba aje a kama ku a hostel karfe 1 da dare yana koya miki biology dan haka ku kiyaye wannan lalle ku gane menene yasa aka halatta muku ku tafi ku je ku yi karatu a irin waɗannan tertiary institutions waɗannan manya-manyan makarantu wallahi dan manufa ce in ba haka ba dukkan malamai waɗanda suka kai suka komo a wannan zamanin da muke magana kakaf mu ji ta hidan malaman wannan zamanin sun ce haramun ne a bar mace ta tafi ta je ta karatu kowane iri ne haka suka ce kowane iri ne inda akwai cudanin maza da mata a gurin dukkan su bin bas su Usaimin su Albani su dukkan su gaba ɗayan fatawar su kenan karara sun ce kuma babu wani uzuri da zai halatta haka amma da yake alhamdulillah ba mu ta kalidanci da su Maliku ba balle mu ta kalidanci da su bin bas balle su Albani sai muka ce a fa'idar mu ma mun karanci usulul fiqh shine mu dubi menene abin da yake maslaha dan haka sai muka yi muku fatawa cewa ku bar matan ku su tafi su karatu kenan yanzu fa in ta rikito akwai zunubi fa ya dawo kan mu kenan abin fa da muka lamun cewa kan mu kenan lazumin wannan fatawa kenan to yanzu wannan mas'alar ba ta karamar mas'ala ce sai a ba ku sai ku tafi makaranta sai a kare akan sai da maganin mata sai a kare akan sai da kayan sanyi sai a kare akan sai da takalmin jirajirai abin da aka tura ki FCE ko ABU ki je ki yi kenan kin ci amanar musulunci kuma kin ci amanar mu da muka yi fatawa a haka saboda haka ku gane hakikanin addini saboda ba da muhimmanci game da mas'alar ilimi shi yasa Imam al-Bukhari yace babu ta'limin rajuli amatahu wa ahlahu to sannan so muke in kika je ki tsaya ki fahimci karatu ki nakalce shi bil haqqi da gaskiya domin me domin nan gaba wannan fatawar tamu za ta gushe don dama ita fa fatawa ba karatu bace don haka Imam Ahmad ya ce haramun ne a rubuta fatawa ba a rubuta fatawa irin waɗannan abubuwa da aka rubuta ahlari ishmawi ziyya risala dukkan su fatawoyi ne karanta muktasar me yace yace yana rubuta abubuwan da ake fatawa da su ne Imam Ahmad yace ba a rubuta fatawa saboda fatawa is not stagnant fatawa tana zuwa ne daidai da gari daidai da yanayi daidai da mutane dan haka fatawar da aka yi a nan garin akan mas'ala kaza fatawa in aka tafi Sokoto sai ta canza salo ana wucewa birnin Kebbi sai ta canza tafiya da an dawo an taho kauren Namoda sai ta canza kenan ashe waccan fatawar da waɗancan malaman suka yi sun yi ta ne daidai da yanayin da suke gani dan haka da muka taho nan mu kuma sai mu ga bata dace da yanayin mu ba domin fatawa ba ita ce asalin wahayin da Allah ya aika annabawa da shi ba wahayin shine at-taura injila zabura sufu ibrahim wa musa sannan al-qur'ani waɗannan su ne wahayi waɗanda dole a bi dan haka in aka yi fatawa in kaga dama zaka iya cewa ba zaka bi ba ko ba kai laifi ba kun fahimci wannan da kyau jama'a kenan idan an fahimci wannan ashe abinda muke nufi wannan fatawar za ta yi aiki ne dan zuwa wani lokaci da mata za su zauna su yi karatu su nakalci karatu daga sanda suka nakalci karatu sai a ce to shikenan yanzu fa dole ne kuma akan ahli sunna su samar da makarantu da jami'o'i da makamantan su waɗanda za a zama mata ne ke karantar da mata zalla Muhammad Salih al-Usaimin sai da yake yana cewa ma hatta makarantar yara kanana ma maza waɗanda suka fara wayo bai halatta a ce mata su karantar da su ko kuma mata
su zauna suna ainihin karatu a ƙarƙashin makarantar da maza ne suke karantarwa ba, matuƙar yaran mata sun fara wayau. Yara 'yan primary 4, primary 5, primary 6 yace duk bai halatta maza su karantar da su ba. Me yasa? Saboda sun san suna da availability na personals, suna da malamai waɗanda za su karantar musu. To mu wannan fatawa muka zo da ita nan za ta yi mana damage, don haka muka yi mata tawaye. Ashe kenan mu ma in dai da gaske ne yanzu dindin matan nan da ke karatu a FCE da ABU da Polytechnic da kaza, muka samu nan da 'yan shekara kaɗan mun samu lecturers, mun samu malamai. Eh, to amma in ya zama ba a samu malamai ba, sai malaman iya kunshi fa, sai malaman ɗaurin kallabi da ɗaurin zani mai kulle, to kaga sharri ya faru. To mu ma sai mu janya fatawanmu, kowace ta zauna gida da ita da murhu su kan juna. Ina fata an gane. Don haka ku kiyaye jama'a. Imam al-Bukhari yace babu ta'limir rajuli amatahu wa ahlihi, babin da ke bayani akan namiji ya karantar da baiwar shi ya kuma karantar da iyalan shi da matan shi da ƴaƴan shi da duk waɗanda suka aka ce ahluhu, ahl su ne duk waɗanda suke cikin gidan, duk suna kan nauyin shi. Qala akhbarana Muhammadun وابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. نعم. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. إمام البخاري أخبرنا محمد مالم محمد يا بام الاباري تأيي واكتي أي مالم بخاري ما سسونا محمد محمد سنا ديوا سي بخاري دا كنش سيكي مكا هو ابن السلام شيني محمد الان سلام شيكو يكي حدثنا المحاربي الامام المحاربي واكرن تد محديثي قال المحاربي يكي حدثنا صالح ابن حيان صالح دان حيان يا كرن تد محديثي قال شيكو صالح يكي قال عامر الشعبي الإمام عامر الشعبي يتي حدثني أبو بردة أبو بردة يا أيهم باني حديثي أبو بردة تنجد صحابي أبو موسى كينا يتي عن أبيه يا كرقود قبابنش أبو موسى الأشعري قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذن الله إرادة أمنتن الله سببت أقريش يتي ثلاثة لهم أجراني متاني أكو a musulunci waɗannan mutanen suna da lada ninki biyu, ba wai lada biyu ba, a ninki biyu. Abinda ake nufi duk ibadar da kai kai in aka ce za a baka lada kaza, to su ɗayan waɗannan mutane uku sai a ninka musu sau biyu. Misali, ɗayan waɗannan mutane guda uku da za mu ji, idan kai sallar jam'i aka baka lada 27, shi sai a bashi lada 52. Idan kai azumi 54, idan kai azumi aka baka ladan shekara, shi sai a bashi ladan shekara biyu. Duk ibadar da ya shi ɗayan waɗannan uku ɗin nan, to ninka mai biyu za a yi. Na farkonsu shi ne rajulun min ahalul kitabi, a samu wani mutum. To wannan da farko tukuna tun daga adadin da ya faɗi, to wannan zikru fardin min afradil ammi bi hukmil ammi yu'akkid wa la yukhassis, da yace mutum uku suna da lada ninki biyu, ta iya yiwa wata ran kana nan kana bincike cikin sunna sai ka samu wani shi ma an ƙara cewa in yi ibada kaza yana da lada ninki biyu. To yanzu wannan ba hasri bane, ba kididdigewa bace, inma anan haka maganar ta zo a jumillance, kamar yadda magana ta zo a jumillance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa mutum goma 'yan aljanna. A cikin mutum goma din nan da aka lissafa 'yan aljanna, babu Ukashatu, babu Fatima, babu Al-Hasan, babu Husaini, babu Bilal. To
ina ma'anar wannan kenan sai a ce a wannan abun su yazo ne a dunkule wadancan kuma yazo ne daban-daban dan haka na wadannan bai hana na wadancan shiga ba dan haka akwai bukatar sai kai ilimin usulul fiqh shine lawyoyi suke cewa jurisprudence ilmu dilalati alfazi shari'a lafuzan shari'a shi yasa mutum mafi hadari a duniyan kana magana da shi shine gogaggen lawyer domin duk kalmar da ka fada to tana da matsayi matsayinta a wurin shi yafi matsayin malamin li'irabi zai dube ta ne wata kalmar kwaya ɗaya in ya fige ta in aka je kotu akan ta sai a yanka ka ba kankana magana gaban lawyer ka rinka kirga kalmomin kuma kana tattauna su a zuciya kafin ka fada saboda ya kware da ilimin jurisprudence nan yanzu da aka ce waɗannan mutane guda uku suna da ladanin kibi wata rana in kana bincike a cikin hadisi sai kuma kaga an ce wane in yi kaza yana da ladanin kibi sai ka ce a'a to yaya kuma ba can an ce uku sai a ce a'a waɗancan ai sun zo gaba ɗaya ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutane bakwai Allah zai saka su a inuwa ranar da babu wata inuwa sai tashi kana nan wata ran sai kaga karin wasu mutane kuma ba su cikin bakwai din to me ya faru a daidai ne wadancan tasu tazo gaba ɗaya ne wannan kuma tashi tazo wata ran kana nan sai kaji an ce mutum uku ne suka yi magana a cikin tsumman goyo kana nan wata ran sai kaji an ambaci wasu kuma wadanda ba su a cikin wadancan shi yasa an ka karanta ilimin usulul fiqh sai ya taimake ka wajen ire-iren wadannan rigingimu na lafuzza ba za ka shige su ba mun fahimci wannan da kyau ko to anan dai mutane uku daga cikin uku din nan sai ya ce rajulun to rajulun da ya ce anan shi ma ba qaidi bane rajulun min ahlil kitabi mutum daga cikin ahlil kitabi to in aka samu macafa daga cikin ahlil kitabi ita ma ta shiga ciki ma'ana da za a samu wani krista ko wani bayahude yayi me amana bi nabihi wanda ya imani da annabin shi kamar wa kama a samu bayahude ya yadda da annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kun ga inda falalar imani da annabi Muhammadu take sallallahu alaihi wasallam da a ce bayahude da ya imani da annabi Musa amma ya kafirce wa annabi Isa daga baya zo yi imani da annabi Muhammadu fa an yafi mawancan kafircin da ya a tsakiya kun gane manzo Allah shine sabulun wankin dauda na kafirci duk annakiyar da ka dibo ta kafirci in kai imani da shi Allah ya wanke ina fata an gane gashi in aka samu wani daga cikin ahlul kitabi yayi imani da annabin shi sannan ya zo yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan hadisin yana nuna mana kenan ashe har a zamanin annabi da bayan zamanin annabi akwai ahlul kitabi su wane ne ahlul kitabi su ne waɗanda suka ce sun yi imani da littafi da aka saukarwa wani annabi daga cikin annabawa anan an yadda da wannan danganta su zuwa ga imani da littafin ne dangantawa ce ta diplomasiya kenan koda littafin ya rikice koda ya lalace kamar yadda ya lalace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi an haife shi ya zo duniya ya samu attaura a rikice injila a rikice ina fata an gane kenan duk da haka amma annabi ya kira su ahlul kitabi qur'ani ya kira su ahlul kitabi karanta ali imran da maida duk sun yi mu'amala da su a matsayin ahlul kitabi annabi ya yi mu'amala da su a matsayin ahlul kitabi a ƙarƙashin wannan jama'a kristocin da ke Najeriya da ko ina a duniya a yau kristoci ne duk hukuncin da ya shafi krista ya shafe su yahudawan da ke Najeriya da ko ina a duniya yahudawa ne cewa wai sun canza addinin amma annabi ya mu'amalance su a matsayin haka saboda yanzu al'amarin na diplomasiya ne in ba haka ba ai zuwan alqur'ani tukuna ma ya rusa littafin su ko da littafin yana nan daidai ka ce ka yi imani da shi bayan alqur'ani ya zo sai a ce ka yi imani da mataccen abu balle sun canza littafin amma haka annabi sallallahu alaihi wasallama
ya mu'amalance su. Dan haka yana daga cikin muguwar aqida da za a ce wai a wannan zamanin babu ahlul kitabi. A akwai ahlul kitabi. Su wane ne ahlul kitabi? Su ne kristoci, su ne yahudawa. Duk hukunce-hukuncen da Qur'ani da sunna suka faɗi suna nan a kansu. Kenan kristan anguwarku, abokinka da ke zuwa kasuwanci ko abokin aikinka a matsayin shi na krista, idan ya yi imani da annabin shi annabi Isa, sannan ya dawo yi imani da naka annabin shi ma ya zama nashi annabin shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to duk ibadar da ya za a ninka mai biyu, ula'ika yu'tauna ajrahum marratayn. Duk abin da suka yi ninki biyu ake ba su lada. Don Allah, yanzu wannan jama'a bishara ce ko ba bishara ba? To jama'a, an fassara ta da Turanci, an je an yada wa kristoci, sai kristoci sai zo su sa gangame mai lasifika a tsakiya anguwar musulmi, sai su ce sun zo da bishara. Mu ne muke da bishara jama'a, bisharar da muke da ita saboda adalci jama'a ta kai kan hatta kristoci. Kashi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kai musulmin asali, in kai ibada, in krista yau ya shiga addini, in kuka yi wannan ibada tare shi, sai an ninka mai ninki biyu, saboda ya shawo wata tafiya, ya zo ya gane kuskuren wannan tafiyar, ya kuma gano gaskiyar wannan sabuwar tafiya da annabi ya zo da ita, ya yi imani wannan ya yi namijin aiki. Saboda haka kun ga muke da bishara jama'a, shi yasa mu ne ya kamata mu je mu yaɗa bishara. Amma Bahaushe ya ce dokin mai baki shi ya fi gudu. Lalle ne jama'a wannan bishara mu yaɗa ta, domin haƙiƙanin al'amari wannan jama'a. Jiya ne wani abokina ne krista ya zo ofis, muna zaune muna aiki, sai na da gangan na saka mishi wani abin nan kasar yana kallo, da ba dai sai tsaya cik na ce ya ne, yace ai yana jin wata magana ne ko da dai turancin, don ba mai rike ne yake turancin. Sai nace abin da bai fahimta ba, ga sai yana tambayoyin ba jama'a, me yasa? Saboda addinin mun saka shi in a cultural baggage, mun saka shi a cikin jaka al'ada, shine duk wa'azin da muke da Hausa muke yi, wa'azin ma kanshi mun al'adantar da shi kenan. Domin yau a Najeriya akwai wani wanda ba yaren da yake ji sai broken. To in haka zaura ana karatun Bukhari din nan da broken, wani zai ji shi rangadadau ya fahimta, ya ce this true na korokoro true nufanci, yanzu nan za ka ga sun taho. Kana shiga ƙasar sakkwatawa sai kai sucin Hausa ka ta koma wanga, sai ka ga yanzu suna taowa. Abin yana da alaka jama'a. Allah da kanshi ya ce bai ai, to tafi garinku ka je kai musu karatu, ba za su ce maka bagwari ba. Don haka jama'a, akwai buƙatar wannan hikima da su Sardauna suka yi ta aje a ɗibi ƴaƴan duniya a kai su Madina su je su yi karatu, a watsa su duniya su isar, a kwaso a tafi can kogi ko ina ne, aje a kwaso su a zo a karantar da su, sai a ainihin komar da su garurukansu, a ce to ku je ku karantar da mutane, za ku ga yadda da'awa za ta yi tasiri. Ina fata an gane. Kuma ai wai ma'ana musulmi in yi ridda ya shiga Christianity, sai kuma ya dawo ya shigo musulunci, yanzu shi zai samu irin wannan ladan? A'a, ai shi yanzu ya zo ne tukuna, ma an yi mai maraba tukuna da aka karbe shi, an yafe mai kin shi yake da wannan ladan. Amma musulmi ya rubo koma Christianity kuma to ai matsala ce. Yanzu in ya dawo to sai a ce Allah ya kiyaye abin da ya faru. Wal abdul mamluku, da kuma bawa wanda aka mallake shi, idza adda haqqallahi, to duk bawan da ya iya kwazo ya kiyaye haƙoƙin Allah, ya kuma kiyaye haƙoƙin waɗanda suka mallake shi, to shi ma duk ibadar da ya lada ninki biyu ba a bashi. Wa rajulun kanat indahu amatun, da kuma mutumin da yake da fa ahsana ta'limaha, ya kyautata wajen karantar da ita din, summa ataqaha, sannan sai ya yanta ta, fatazawwajaha, kuma ya aure ta, falahu ajrani, shi ma duk ibadar da yana da lada biyu. Wanda lada ninki biyu za a basu akan duk ibadar da suka yi, wannan ita ce ingantacciyar magana.
ina son anan in dan waiwaye da hankalin mu baya kadan ku duba inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa addabaha ya koya mata ladabi fa ahsana ta'dibar karatu shi kuma ladabi fa shine ado game da karatu kaman mutumin da ya kasa babban kaya ya sa tsaf sai bai kawo turare ya sa ba bai sa agogo ba bai sa zobe ba bai sa tabarau ba bai sanya hula ba latar a karantar da me a karantar da ladabi to wajen karantar wannan kyautata karantarwa me yake nufi da kyautata karantarwa shine bin tsari na garu wajen karantarwa wajen ladabtarwa bin tsari na garu wajen ladabtarwa da hannun hagu sai ka ce sa hannun dama amma sai ka daka mishi tsawa tsawar da ta gigita shi har ya kasa gane me kake so ma ka ce ladabi kake koya mai amma baka kyautata wajen karantar da ladabin ba kenan wajen karantar goma ta sunanta Ummu Salama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake mishi kai yaro in zaka ci abinci ka sa hannunka na dama ka ambaci sunan Allah sannan ka ci gabanka yanzu waɗannan madubba ne aka karanta a cikin jumla ɗaya har guda uku adab al-mufrad sai kuma yazo yace kitabul adab hadisan da ke nan da ke can sun sha bamban kadan dan Imam al-Bukhari ya nuna maka duk karatunka in babu ladabi to karatun ba zai haske ba ta farko ya aiko nace mishi a ce mishi yayi hakuri ba zan samu fitowa ba kuma mai Qur'ani yace wa idza qilar irji'u farji'u huwa azka lakum in aka ce muku ku koma shi yafi ni abin da yace in kai sallama ka nemi izini aka ce maka koma sai ka koma shi yafi zaman lafiya gare ka amma yanzu mutum ya zo ya sallama kace mishi koma ko ya hakuri ba zan samu ganin ka ba sai ka tafi har sarkin zazzabi zai iya zuwa ya gaya don Allah shi fa ya ilimi ita ce fara koyar da ladabi ake kafin ilimi sai an fara koya maka ladabi tukuna haka ake ko a nan kasar sai yasa ake karantar da littafin ta'alim duk da ta'alim akwai mujazafat akwai tunce akwai yanke akwai abubuwa da basu dace ba sai ya juya kuma sahabi ne kuma ga jama'a na zauna a wurin madadin tun da ba amsa bari ya samu wuri ya zauna bari ya aika yaro shi fa a fito ya zo da bukata sai ya juya da Umar ya fito ashe Umar ya jiyo sai to sarkin mu'mina yana neman ka izo lafiya kai sallama uku baka zauna ka jira ni ba yace naji manzon Allah ya ce in kai sallama uku ba a baka jawabi ba ka juya yace shi yasa na juya za mu karanta wannan hadisin anan insha Allah menene waɗannan kuma bari in gaya muku wani abu ko missionary school kai a Najeriya a da ka san yadda makarantun mission suke kokarin karantar da mutane ladabi wanda a yanzu wannan irin madubban ya tsiraitu daga gam amma yana binciken uwarka kana zuwa makaranta allo in an aike ka nika yaya kana yin zagi duk zai rubuta in an koma makaranta gobe za ka yi jawabi don haka sai zama hatta a gida kana tsoron ka sa da mai ruwa za mu zo mu yi su anan ba da jimawa ba babu shakka akwai bukatar akwai wani abu da yake missing akwai wani abu da aka rasa shi yasa waɗannan matsalolin suke faruwa Allah ya kyauta wannan babu yana karantar da mu lallai ne mutum ya karantar da baiwar shi a atainaka ha kaga wannan falala mun baka ita yana gaya wa almajirin shi kenan mai suna Salihu dan Hayyana bighairi shay'in mun baka ita kyauta ba tare da komai ba za mu karbi komai ba kyauta aka baka wannan hadisi kad kana yurmancin ilimi mas'ala ko ayyaya ce za a tashi ai tafiya ta kanas a tafi gari a wahala a je a jiyota to mas'alar da bata kai wannan ba ma ana yi mata takakkiya a tawo har Madina balle wannan matsala yace amma ga ta nan mun baka kyauta babu izzatil imamin ke karantar da mata ba malaman islamiya ba samari ba asalin matsalar da aka samu ita ce ba karatun kadai ake bukata ba saboda su mata in kuka duba ko a asibiti akwai wasu sashi nasu ne wanda ba ruwan maza da tunaninsu haka a tarbiyyarsu don haka sai an samu gogaggun mutane suke karantar da su kuskuren farko shi ne sanya matasa su karantar da mata ko 'yan mata wannan mummunan kuskure ne ana samun gogaggun mutane ne a karsallama shi ne limamin musulmi ga su zaidu manya-manyan alarambomi ne ga su abin nan aliyu duk ga sunan mahaddata ne, amma sai ya lura wannan aikin aiki ne waɗanda
قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وأن حديث الإمام أبو أيوب السختياني ya ji ata malamin shi yace naji malami na ibnu abin yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja wa ma'ahu bilalun. To wannan hadisi jama'a dogon hadisi ne, zamu zo mu same shi a wurare masu dimbin yawa a gaba insha Allah. Daga cikin madmunin hadisin jama'a, ranar Jajibar ne ma duk yadda suka rikice sai dai ai kokarin yi musu wa'azin da za su gyara wannan rikicewar. Kuma na daga cikin matsalolin da musulmi suke fuskanta a yau a cikin masallatai da gidaje, shi ta ba ta da hijabi fa, manzo Allah ya ce ta ara. Wata ta ce wanda ke haila fa, ya ce a haɗu da ita a can, in an zo za a yi sallah ta fita daga cikin mata ta koma gefe guda, in an gama sallah za a yi wa'azi, za a yi jawabi, za a yi addu'a, ta shigo ita ma a yi da ita. Sai rinka baiwa mutane addinin amma da gurɓatuwar al'adun shi. Sakamakon haka sai mutane sai su rinka fahimtar addinin daidai da yadda suke fahimta addinin wani, ko kun fahimta da gwargwado yadda suke ganin al'adar shi. Ina fatan mun gwadi. Misali, mun tashi a muciya a nan sabon garin Zariya, maga matan Yarabawa suna sanya hijabi da niqabi, mu kuma iyayenmu me suke sawa gyalma. Don suka zo wucewa sai mu rinka cewa matar kulle kulle idanki, matar kulle kulle idanki, muna dukan dakali. Ina ma'anar wannan shine, wato matan nan na Yarabawa sun zo da wani abu ne wanda ba addini ba, a haka ake kallon ita ce gaskiya. Ashe idan kun fahimci wannan, da tafiya ta tafiya an dawo zuwa ga sanya hijabin nan da niqabi da aka karanta Qur'ani da hadisi, ko ba a yi ba a yi ba an dawo. To kun san mai atul muslima da yazo sai ya rubuta nashi littafin, ina nan da littafin da ya rubuta, da ya rubuta a lokacin nan, sai lokacin ba magana wannan izala wannan dariqa kai, sai suka yi ta tara malaman su cewa wannan yayo karatu a Madina ne, na haka yana da daraja duk abin da baƙon addini. Bada al islamu ghariban wa sa'udu ghariba fa tuba lil ghuraba. Da aka dawo cikin taitayi aka karanta Qur'ani da hadisi fa, sai aka dawo ana sa irin hijabin can da niqabi. An kun fahimci wannan da kyau jama'a? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai yi musulunci babu mata ba, har jihadin aka tashi tafiya ana tafiya da su, amma su ba yaƙi suke ba. Akwai ayyuka, social ayyuka da ake sa, duk wata tafiya da zai yi sai ya tafi da matan shi, ko sai ya tafi da wata daga cikin matan shi. Duk wannan yana nuna ne, yana nuna akwai mata a cikin wannan tafiya ta sunna. Ko kun fahimta jama'a? To amma sai aka game da ayyuka na holewa da al'adu, sai aka bar mata za su yi kalagu, za su yi kaza, za su yi kaza, aka ce akwai suna gidanka ko daurin aure, kai ma gidan ya fi ƙarfinka, saboda duk matan danginka da nagari za su taru a gidan, ranan baka isa kai bacci ba. Hijabi a ci aro a tafi, mai haila fa aka ce ta zo za ta yi sallah, ya ce a'a, in za a yi sallah ta koma gefe guda, an gama sallah za a yi wa'azi ta zo ta ji, in za a yi addu'a ta zo a haɗu da ita a sabon wannan alheri. Don haka ku nuna mana lalle a tafi tare da su. Umar yana da mata sunan ta Atika, baya so ta je masallaci, amma Annabi ya ce kada a hana, don haka ba zai iya hanawa ba. Yana shiri ita ma sai ta shirya, ina za ki ta ce masallaci? Kun gani ko jama'a? Da aka zo masallaci jama'a, manzo Allah yayi wa maza wa'azi, yayi wa maza wa'azi, shine wannan riwaya take bayyana mana, sai manzo Allah ya fahimci mata ba su ji wa'azin nan ba, kuma fajiya an ba su goran fa wa'azahunna, sai manzo Allah ya je musu wa'azi na musamman, wato ya maimaita musu kenan. Wa amarahunna, ya umarce su bi sadaqa, yace mata ayi sadaqa, ayi sadaqa. Har a cikin hadisin, kamar yadda muke cewa hadisin dogo da za mu samu lafazin shi,
me yasa ya aka za a ce mu muka fiyawa a wuta me muka yi ba attack bane ta kawo ba hari bane dan ita ma bata fahimtu me yasa ya aka yi muka fiyawa a wuta a fada mana sai mu samu yace saboda kuna yawan to me maganin haka sai yace sadaka ai ta sadaka mata to wanda ta fito da kudi ta saka faja'alatil mar'atu tulqil qurta sai wannan mace ta saka dan kunne wal khatam da zobe wa bilal ya'khudhu fi tarafi thawbihi bilal kuma ya lalle a karantar da mata kuma lalle ga irin nau'iyya ta mutanen da suka kamata su karantar da mata sannan wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin sadaka da cewa sadaka tana maganin bala'i sadaka tana maganin bala'i jama'a so da dama musulmi a'udhu billahi minash shaitani rajim sai ka tofar haka har sau uku sannan ka juya daga inda kake kwancen kana barin dama ka koma barin hagu sannan karka ba kowa labarin wannan mafarki to daga cikin hanyoyin kashe wannan bala'i akwai sadaka gaji ko bai dan agaji ga bilal wannan ba shine dan agaji ba shine agaji kenan shine wa'azi yana yi ba su tattara sadaka fa shine yan agaji saboda kai yan agaji bayan Allah ne su ma suna da salaf kawo maka wannan hanyar dan ta tabbatar da waccan shakkar da aka samu a cikin waccan riwaya shin annabi ne shin ibnu abbas ne yace ashhadu ala nabiyyi ko ku ata'un ne yace ashhadu ala ibn abbas wannan riwayar isma'ilu ta zo ba tare da shakka ba cewa kudin hadisi alama ce daga cikin alamomin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me alakar wannan babi da ake maganar ilimi da kuma kawo kudin hadisi shine kai kokarin kudin hadisi har ka annahu qala qila ya rasulullah man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad zanantu ya aba hurayra alla yas'alani an hadha al-hadith ahad al-awwal aw kama kunji wannan hadisi wanda al-imam amr dan abi amr yace ya karbo shi daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi malam sa'id dan baban sa'id na makabarta mun shayin bayani akan shi ko makabartar da sai suke ce mishi atto atto ibrahim kenan to atton tanki shine ibrahim na tanki shine irin wannan kenan wato in ba kana karatun hadisi ba wasu al'adun na dalibai ba za ka gane su ba yanzu ka tafi muciya muna da malam mai zabbaniya muna da malam mai charbi duk dalibai ne suka sa musu wannan suna yara ne yana karantar da su zabaniya zabaniya sai suna cewa zabaniya suna sa shadda akai wata da watanni zabaniya da zabaniya shi yana cewa zabaniya su suna cewa zabaniya to aka wahala shine kai sai suka sa mai malam mai zabaniya to sannan aka kawo sabon malami islamiya ba su taba ganin malami da charbi ba sai suka ganshi ya zo da charbi in kai ne fi sai kwala daga jike sai suka sa mishi malam mai charbi nin na ji har yanzu ba ban san sunan shi ba sai malam mai charbi yawa to kaji ina ba ta an gane to haka dalibai suke suna da irin wannan al'ada eh Allah ya taimaka to shine malam sa'id na makabarta yace ya karbo daga abu huraira annahu qala abu huraira yace qila ya rasulullah aka ce ya manzon Allah man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah kun ga abu huraira shi ya tambayar amma da yazo zai ba daliban shi labari sai ya dan kautar da maganar kamar ba shi ya tambaya ba suna yin haka salaf akwai abin da sai ka dan amsa shi da kinaya ko ka fade shi da kinaya ita maganar ta gaba sai ta fassara ko kuma su a cikin magana a fahimta misali Tirmidhi ruwaito hadisi Urwa ya je samu Aisha wata ran yace wai da gaske ne annabi bayan yin alwala zai fita masallaci yakan kama matar shi daga cikin matan shi sun bance ta sai Aisha ta ce kwarai da gaske sai Urwa ta sai yace hala ma ke ce sai ta kalkale da dariya ta rufe fuskar ta bata bada amsa ba shine amsa ta fito kenan da ishara dariya da rashin amsawar ma gudu din ma amsa ne ina fata an gane saboda haka anan Abu Huraira ne wannan tambayar amma kaga da yazo sai yace aka ce ya manzon Allah wane ne yafi dacewa da ya samu ceton ka a ranar alkiyama jama'a wannan hadisin bishara ne ku saurare shi da kyau Qur'ani zai ce to ranar alkiyama ceto nau'i ne jama'a ina son ku karanta littafin Qa'idatun Jalila fi tawassuli wal wasila na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ina so in bar lakhasa wannan littafi, zan zo in yi muku summary na littafin insha Allah, amma sai mun je can kitabun shafa'a. Amma ina son ku gane ceto nau'i ne, wajen nau'i takwas ne ko tara. Daga cikin ceto akwai wanda ke cikin wuta, musulmi ne ke cikin wuta, sai a cece shi, sai a fito da shi daga wutar, sai a dawo da shi aljanna, wannan ceto ne. Akwai wanda ke tudun a arasi, shi ba wuta ba, shi ba aljanna ba, sai a dauke shi sai a shigo da shi aljanna. Akwai wanda yake an jefar da shi ne a filin dandalin alkiyama, an jefar da shi ne, shi bai ma kai tudun a arafin ba, shi ma a dauko shi daga nan a dawo da shi aljanna. Akwai wanda yake cikin aljanna ta ƙasa, sai a dauke shi a kai shi ta sama, duk wannan ceto ne. To Qur'ani zai ceto, mala'iku za su ceto, annabawa za su ceto, salihai za su ceto, azumi ma zai ceto. To Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuwa sahibu shafa'atil uzma, duk wani ceto babba to manzon Allah, Allah zai danka mishi. To amma a tsari na musulunci shine a nan duniya ba a so ka ce ni wani ne zai cece ni, sai dai ka ce Allah ya cece mu, ko kuma kana da yakinin wani zai ceto kamar Annabi, tabbas zai ceto. To sai kai addu'a, Allah ka sa ceto na a hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To yanzu tambayar da ake wa Annabi a nan, wane ne zai samu ceton ka a ranar alkiyama, su waye za ka ceta? Inda wannan hadisi mu masu son manzon Allah kamata mu yi nazarin shi, a kira taron karawa juna ilimi a kan shi. Wane ne zai ci moriyar ceton ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyama, a ranar alkiyama? Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yace laqad zanantu ya aba huraira, ni dama na zaci na san cewa Allah ya yas'alani an hadhal hadisi ahadun awwala minka, da ma na san ba wanda zai riga tambayar hadisin nan fiye da kai, ba na kai ne farkon wanda dama nake sa rai ya fara tambayar nan. To me yasa? Sai ce lima ra'aitu min hirsika ala alhadisi, saboda na ga kwadayinka akan hadisi, ka ji mahallu shahid. Abu Huraira yana da kwadayin hadisi. To so da dama an ce malami malamin hadisi ne a wannan zamanin, saboda yadda mutane suka komar da karatu ya zama faculty, sai a ga cewa malamin hadisi bai iya Qur'ani ba. Amma ta Abu Huraira shi ya ruwaito shi kuma, cewa malamin hadisi baya nuna wai ba ruwan shi da fiqh, ba ruwan shi da a'a, ana nufin wannan ya bada muhimmanci game da hadisi, bayar da muhimmanci game da shi. Abin da ya kai haka shine an samu wani lokaci ne wanda duk ya bada muhimmanci game da hadisi, kyamar shi ake yi, sai mutane suka tare, in ka iya karatun alqur'ani za ka zama malamin tafsiri, za ka yi limancin ramadan, zakar fi da kai za ka samu, rigar sallah za ka samu, ragon layya duk za ka samu, in ka je ka karanta fiqh za ka zama alkali, in ka karanta lughal arabiya za ka zama malamin islamiya ko lecturer, in ka karanta hadisi kuwa to duk inda ka je ba za a kwashe lafiya ba, don da sun kawo hadisi za ka ce bai inganta ba, za a ce to ka gani. To na fata an gane, da haka galibi malaman hadisi sai suka zama kamar adashi, kaza adashi ba a kwashe shi lafiya, ina fata an gane. To wannan sai yasa mutane sai suke kyamar hadisi, bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, mutane sun yi nisa game da hadisi. Abu Huraira kuma shi babban malamin hadisi ne, shi ne ya tsaya kasuwar Madina yace, ya ku ƴan kasuwa, lafiya kuke nan kuke wahalar kasuwanci, ga gadon manzon Allah ta ana rabawa? To kaga kowa yana fahimtar yare irin nashi ne, dan kasuwa in yaji ana raba gado kudi zai dauka ana rabawa. Shi kuma malamin hadisi in yace gadon manzon Allah ne yake nufi hadisai, to da haka Abu Huraira bai karya ba, bai yaudara ba, su kuma ba su fahimci kuskure ba a cikin industries na kasuwanci, ina fata an gane. Dan haka suka sheko da gudu suka taho, kafin su taho ya riga su yi gyara wuri, ya fara ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. To can aka zauna, ya Abu Huraira aina almiras, ina gadon da kace ana rabawa? Yace ai ga gadon nan, ai manzo Allah bai bar kudi ba, hadisan ya bari su ne ake bayarwa. To ya Abu Huraira, ai sadaka rasulullahi, to zan je zan dau rufin fata ina zuwa nan da nan, duk sai suka watse. Shi hadisi asali jama'a albarka ce, hadisi albarka ce jama'a, dukkan mutumin da ya hidimar hadisin manzon Allah ya kwadayin shi ya raya shi, sai Allah ya mai duk abin da yake so duniya da lahira. Ku dubi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ku dubi su Imam Malik, ku dubi su Imam Bukhari. Allah ya ɗaukaka su, ya tabbatar da sunan su da darajar su saboda hidima da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hidiman manzon Allah ku ba karamin aiki bane jama'a. Saboda haka kun ji Annabi yace, saboda naga kana da kwadayin hadisi, shi yasa ba ma nazarci cewa wannan hadisin in ba kai ba ba wanda zai tambaya, gashi ko ta faru. Sai Annabi ya amsa mishi tambayar, yace as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyama, wanda waɗanda ko jama'ar da suka fi dacewa da su samu cetona a ranar alkiyama, man qala la ilaha illallah, wanda ya faɗi la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yana mai tsarkake Allah shi kadai tun daga zuci aw nafsihi, ko kuma tun daga ranshi. Ma'ana ka faɗi la ilaha illallah ne saboda Allah, ba saboda ka ɓata wa na rai ba, ba ka faɗa ba ne sai dai fa ana faɗi la ilaha illallah don a ɓata wa kafirai rai, akwai inda take kamawa. Amma abin da ake nufi shi ne ka ce to bari in faɗa don su ji haushi, a'a, akwai inda hali zai kama. Ina fatan mun gane. Amma abin da ake nufi a nan shi ne ka faɗi da ikhlasi da tsarkin zuciya. Kar ka ce bari ka faɗa don a ji kai ma musulmi ne, a ɗauka a yi maka kaza, a yi maka kaza. Wanda duk ya faɗi la ilaha illallah saboda Allah, wannan mutumin sai ya samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yasa duk sanda za ka faɗi la ilaha illallah, ka yi saboda Allah. Jama'a, yi saboda Allah shi ne kaɗai abin da ke bambanta lafuzza da ayyuka. Ku kiyaye. Sayyidina Abubakar wuƙa ya ɗaga a wurin yaƙi zai daɓa wa kafiri, sai kafirin ya sa hannun shi ya kwada wa Abubakar mali. Abubakar ya danna kafiri ne. Abubakar ya yi niyyar zai yanka shi ne saboda Allah, yanzu jihadi aka zo. To da kafirin nan ya ji zafin dannewa da ganin Abubakar zai yanka shi, sai kwada wa Abubakar mali, sai Abubakar ya fasa yanka shi. Sai ya ɗaga, sai aka ce me yasa yake ba zai soka mai wuƙa ne saboda Allah. Amma yanzu da ya mare da ya ji zafin marin, to sai ga to. To yanzu akwai hamiya, akwai ramuwa abin, ya ce to wani abu ya shigo kuma banda na farko, sai ya fasa. Saboda haka jama'a, duk abin da za ka yi ka yi saboda Allah. Yanzu jama'a, wannan hadisin banda yana faɗin falalar la ilaha illallah, fa yana faɗin kuma falalar faɗinta saboda Allah. So da ka yi za ka faɗe ta, ka faɗi saboda Allah, domin ka ji garaɓasar da ke cikin faɗin la ilaha illallah saboda Allah. Shine a cikin halittun duniya kakab da suka taru a lahira, manzo Allah zai jawo kai ce wannan nawa ne. Wato ceton ma na manzo Allah akwai mukami fa. Ma'ana kai ba Annabi Musa ne ma ya cece ka ba, ba Annabi Isa ba, ba Annabi Shu'aibu ba, can nesa nesa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? Ce yasa akwai babban mukami a ce ka samu shiga cikin ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam. To daga cikin abin da ke kai ga ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine duk sanda aka kira sallah ka natsu, duk abin da ladan ya fadi ka fadi. In yazo hayya ala salah ka ce la hawla wala quwwata illa billah, hayya ala falah la hawla wala quwwata illa billah, as-salatu khairun minan nawm kai ma ka ce as-salatu khairun minan nawm, la ilaha illallah kai ma ka ce la ilaha illallah, ka fadi duk waɗannan abubuwa. Sannan sai ka cikakken salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Sa'annan sai ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Wannan addu'ar da wannan salatin da waɗannan abubuwan in kai, manzo Allah yace halat lahu shafa'ati yawm al-qiyama, ceto na ya tabbata ga duk wanda ya faɗa haka ranar al-qiyama. Wannan yana kai mutum ga samun ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana da ceto iri-iri. Daga cikin ceton da zai akwai waɗannan da muka faɗi. Akwai ceton da Annabi zai wa al'umma gaba ɗaya, don aka tashi kiyama za ta rikice jama'a. Duk yadda zaka ji yanzu ka buga abokinka waya yaya yake ta rikice, wallahi ƙarya ne. Tunda ma har ya iya faɗin ta rikice, to ba ta rikice ba. Ran da ta rikicen ba a iya faɗi. Ranar kiyama za ta rikice jama'a gaba ɗaya. In kaga kowa yayi shiru, wa kashafna anka ghita'ak, وبصرك اليوم حديد ido ma baya kibta ga kanan kamar yar baby tar matsatsau idan ka zai to rannan ne ta rikice magana ma ba za ka iya ba tsirara kake tsirarawa ne yake tsirara wance take shi yasa Aisha da yake akwai kuruciyar samartaka sai ta ce wa manzo Allah lalle mata za su ji kunya rannan manzo Allah yake ina ita tana ganin abun kamar taron assembly ne a wani bai goge wandan shi ba a wani wandan shi da faci manzo Allah yake ranar lahira kowa ma yana ji daga kai ma baka ma san tsiraran ma kake ba balle ma ka bibi wani ya goce wani yana da faci wani yana da kaza haka za a tashi maza da mata tsirara bana alkiyama kenan to wannan ta rikice magana ma manzo Allah yake ba wanda ya ise magana sai annabawa su ma annabawa ba abin da za su ce sai ne Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye duk su shehi wani sayyidi wani kudubi wani duk suna gefe ba a jin sautin su fala tasma'u lahum hamsa ba a jin mu annabawa kawai ake iya ji su ma abinda suke cewa Allahumma sallim Allahumma sallim ina annabi Ibrahim ina annabi Musa ba wanda ya isa a wannan ranar to annabi ne kawai Allah zai isar da shi ya je ya fadi ya yi sujuda a nuna mai kasai taron nan saboda rannan kiyama ce a bar shi iya yadda aka so sannan a ce ya Muhammad daga kanka faɗi buƙatarka to kun ga mu kan mun dace insha Allah tunda mu tun daga nan mun yi register da shi faɗi buƙatarka menene kake nema yana daga kai sai ya ce Allahumma ummati to anan kuma amma min ummatil ijaba wa ummatid da'wa inda ba gane annabi yana da rahama da yace Allahumma ummati ya Allah al'ummata ba musulmi kadai yake nufi ba ba musulmi da kafiran zamanin shi kadai ba yana nufin duk duniya da aka taru a dandalin kiyama har annabawa yana nufin duk al'umma shi ce tunda shi kadai aka ce ya isa da yazo bai ce ina wa ba sauran kuma su ji da kansu a sai yace Allahumma ummati duk al'ummata duk su annabi Ibrahim al'umma annabi Muhammadu ne su annabi Musa kowa to me kake so sai ce a zo ai musu hisabi ma'ana yanzu ba wai a kai su aljanna ba dan mataki mataki ne yanzu a zo ai hisabi saboda an tsaya an tsayu an ci sai an shekara 40 shekara 40 din kuma irin ta lahira ba irin ta nan ba to shekara 40 a tsaye tsirara a rana kowa zufa ta lullube shi to shine in yazo sai ce to abinda yake roƙo a zo ai musu hisabi to a lokacin ne za a fara waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai Allah ya zo da shi da mala'iku ga sunan safu safu sun kewaye tun daga sama har ƙasa sai a zo a kewaye halittu gaba daya round Allah ya zo da kanshi to kun ji nan da tarkice kenan jama'a da alƙalin alƙalai da mai martaba da mai alfarma da his excellency da kowa rannan duk ɗaya ne ga sunan mala'iku sun kewaye su sannan waji a yawma idin bi jahannam sai aje a kamo wutar jahannama hadisi sahihi cikin muslim da tabarani manzo Allah yake sai a sa mala'iku su je su kamo ta jahannama tana da minzani 70,000 ma'ana makami 70,000 wurin da ake kama ta kowane wuri ɗaya yana da mala'ika 70,000 da ke rike da shi 70,000 so 70,000 wannan sai scientific calculator ina fata an gane saboda haka a zo a kamo wutar jahannama manzo Allah yace sai ta subuce musu mala'iku fa suka kamo ta ba mutane ba in ta subuce sai a bita da gudu sai a kamo ta manzo Allah yace Allah ne ya kiyaye idan ba ta kamo ba to sai ta babbake kowa da ke dandalin kiyamar sai a zo a kafa ta to sannan ne fa za a fara hisabi ga Allah ga wutar jahannama shi yasa yace fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wanda duk yaji tsoron irin wannan matsayin ka tuna ran da za a tattara duk halittun duniya suna kallon ka ga wutar jahannama ga Allah da kanshi za a kamo ka a zo a kawo ka duk sanda ka ji tsoron irin wannan halin da zaka samu kanka kana abin da ranka ke so yi ka bi abin da Allah ke so to aljanna baka
in aka samu sabanin haka fa to dama ga wuta nan Allah madaukakin sarki kiyaye saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam babun kaifa yuqbadul ilmu yace babun dake bayani akan yaya za a dauke ilimi ne an ce karshen duniya za a waye gari an dauke ilimi jahilci yayi rinjaye to yaya haka za ta faru wace hanya ce za ta biyo haka ta faru yace wa kataba Umar ibn Abdul Aziz sarkin musulmi Umar dan Abdul Aziz ya rubuta takadda ila Abi Bakr ibn Hazm zuwa ga wani babban malami mai suna Abu Bakar dan Hazm yace unzur ma kana min hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu ka dubi duk inda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka rubuta shi wannan shine data collection kenan tattara gutsattsarin bayanai duk inda aka ce hadisi na manzon Allah ne to ka rubuta sannan sai a zo ai data processing a gane a cikin abubuwan nan da aka tara menene ya tabbata na manzon Allah ne ba na manzon Allah ba haka ake yi a cikin harkar ilimi ko kun fahimta duk inda aka ce wannan hadisi na manzon Allah ne je ka rubuta mana shi fa inni khiftu durus al-ilmi saboda ina jin tsoron shafe wa ilimi wato sai ta'biri da cewa durus kamar yadda riga in ta tashi mai zane sai ta kode sai ta zama babu zane jikinta to ina tsoron ka azo ilimi ya shafe ga musulmi babu ilimi to kenan ashe rubuta ilimi na daga cikin hanyoyin da ake ainihin tsare ilimi kamar yadda yake qayyibul ilma bil kitabati jama'a kun gane wannan da kyau ku wannan babi ne mai muhimmanci zamu zo gaba da zamu sake bayanai akan shi ina son ne yanzu ku fahimci wannan maganar da kyau yace ka dubi duk inda hadisi yake ka rubuta yace saboda ina tsoron kada ilimi ya waye gari babu shi wa zahabal ulama kuma ina tsoron tafiyar malamai ya zama a waye gari babu malamai amma aka rubuta littattafai aka rubuta ilmomi to ana nan ana karantar da matasa na tasowa su kuma sai su rinka komawa suna bincika waɗannan littattafai sai ya zama kenan malaman koda sun kare wasu za su sake tasowa amma wala taqbal illa hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam kar ka sake ka karbi komai sai hadisin annabi anan tukuna bai shartanta mai sahihi ba sai abinda aka nassaba ya zama marfu'i sai abinda aka ce qala rasulullah ko fa'ala rasulullah ko amara ko makamantan haka sai abinda aka danganta ga manzon Allah shi zaka karba sai yace wal tafshul ilma ko haka ne wal tafshul ilma ku malamai ku ziyada ilimi ku yada ilimi ku malamai wal tajlisu ku malamai ku zauna hatta yu'allama man la ya'lam har wanda bai sani ba a karantar da shi fa innal ilma la yahliku domin ilimi baya halaka baya karewa hatta yakuna sirran har sai in ya zama a boye jama'a kun fahimci wannan magana abinda wannan magana take nufi sarkin musulmi ne a zamanin tabi'ai shine Umar dan Abdul Aziz ya samu wani babban malami na hadisi yace abi duk inda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a tattara yace idan aka tattara to sai kuma a zauna dirshan malamai su zauna su yi ta karantawa yace har a waye gari waɗanda ba su da ilimi su samu ilimi domin ilimi ba zai bata ba sai san da ya zama sirri yaya zama sirri shine san da malamai suka daina tasaddi suka daina fitowa su zauna su karantar da jama'a a ce malami sai dai zauna a gidanshi ko a zauren shi kaje a ce waye a yada ilimi jama'a kun ji yadda manhajin salaf yake a yada ilimi yasa waɗannan malaman soro da suka zauna da waɗannan da suka zauna gefe guda sun maida karatu ya zama gargajiya sai in kazo kuma sai an yi maka wasu sharuɗa waɗanda ma anzalallahu biha min sultan cultural baggage an ɗibi karatun an zuba a jakar al'ada wanda duk yazo za a hada da al'adan ne a bashi
abinda ake so shine ilimi ane nishi tasaddi ne jama'a kuma wallahi mu gode Allah anan kasashen Afrika da kasashen Turai duk duniya babu inda ake da yancin yada addinin musulunci irin kasashen Afrika da kasashen Turai kasashen Laraba babu yancin yada addinin musulunci ina fatan ku gane wannan babu yancin yada addinin musulunci a kasashen Larabawa gaba daya ba dan komai ba saboda me mulki suke tsoro kar ya gushe musu ta hanyar malamai masu son juyin juya hali saboda haka duk sanda aka bar malamai na fitowa suna karantar da mutane haka to duk azzaluma gwamnati za ta ji tsoro wannan sarkin da yake ba azzalumi bane shine yake cewa malamai a zauna a fito a karantar da mutane dan ya san shi ba azzalumi bane duk mai mulkin da kaje yana tsoron a tara jama'a ana karantar da su azzalumi ne yayin da kasashen Larabawa ya zama baki daya daga masu yin demokuraɗiyya sai masu yin sarautar gargajiya sai suka waye gari sai suka takura karantar da ilimin addinin musulunci ka tafi Makka da Madina ka gani sai tsallin rada ku kuma sai wasu ɗaiɗai ku irin yadda ake da yancin karantar da mutane nan jiharan da yadda ake irin ne haka a kasashen America da Ingila da Canada babu irin wannan yancin a kasashen Larabawa to wannan baiwar da Allah ya mana ya kamata jama'a mu ci ta domin ina tabbatar muku da cewa duk inda wata baiwa take to za a kai lokacin da za ta gushe to kafin lokacin da za ta gushe jama'a to ayi kokarin a karya abin da zai gusar da ita domin yayin da aka zauna ba a karantar da jama'a to randa wani ya fito zai karantar da jama'a daga lokacin ne abin da ya faru a 1960s zuwa farkon 70 tsakanin Gumi da Gawan zai faru shine Gawan ne ya kira Gumi ya ce sun kawo karaka cewa kana karantar da mutane kana zagin su don haka sun ce a hana ka karantarwa mai Gumi ya ce sai ya ce to a tara ni da su ne magana sai Gawan ya ga to ai wannan abu ne mai sauki ya tara su ya ce to ya ce a hada shi da ku za ku yi magana sai a fahimci juna sai suka ce a su so suke ai amfani da karfin mulki a hana karatun saboda haka abin da nake so ku gane jama'a wannan maganar gata an yi ta yau shekara 1300 da wani abu cewa ilimi baya hallaka sai in ya zama a sirrance lallai ne ai tasaddi wajen karantar da ilimi a fito wajen karantar da ilimi in kun fito kuma za su ce muku riya ne za su ce ba ku iya ba ba dan Allah kuke ba kuna da manufa to su da suke yi dan Allah su da ba sa yi riya su da ba su da manufa me yasa ba za su karantar ba dan akwai shubuhohi da ake sa ustazai waɗanda ba su san me duniyar da'awa take ciki ba ai an ce riya kuke yi ai an ce ba dan Allah ba ne ai an ce kuna da manufa akwai dama abin da ake ba shi kanshi mai faɗin wannan magana yana da manufar da yasa ya faɗa lallai ne jama'a kun ji sannan ku dubi gaba ta biyu ta maganar da ya ce me ya ce a yaɗa ilimi yanzu ƙauyukan da ke kewaye da Zaria wace gudunmawa kuka yi musu wajen karantarwa ba wa'azi ba yanzu dai Zaria cike take da ustazai to kowace islamiyya da ke Zaria a tsara wani scheme of work a tsara wata barmaja wani tsarin karantarwa a ce to yana e za mu rinka tura ka kauye kaza duk ranar Laraba zaka je kai musu karatun arba'un hadith wani kauye kaza zaka rinka zuwa kane musu tafsiri wani kauye kaza zaka rinka zuwa kane musu ahlari wani kauye kaza zaka rinka zuwa kane musu tafsiri shine a yada ilimi sannan sai ya ce me malamai su zauna idan malamai ba su zauna sun karantar ba jama'a musiba ce Imam Malik bai samu matsayin da ya samu da ilimi kadai ba sai da ya zauna in ba haka ba Sa'ad ya fi shi karatu Lais ibn Sa'ad abokin shi ne classmate din shi ya fi shi karatu amma bai zauna ba to me ke zaunar da malamai abin da ke zaunar da malamai abu na farko shine tsoron Allah da sanin wajabcin su yada ilimi sannan kuma da dauke musu larurorin su kenan malami yana da tsoron Allah yana son ya karantar da mutane yana son ya yada ilimi, to lallai ne sai an samu al'umma sai su rike shi, kuma ba rike shi za su yi abisaye su je su cika gari da surutu, ai suna taimakon shi, ai sun sai mishi keke, ai sun biya mishi kudin haya, ai an yi suna sun sai mishi rago. Duk waɗannan abubuwan da suka yi mishi ba su kai harafi ɗaya da ya karantar da su ba. To maganar malamai su zauna ɗin nan jama'a, lallai ne a san muhimmancinta, kuma a san haɗarin rashin zaman malamai su karantar, domin mutane suna ganin wai gwaninta ce a ce wai malamai ba su zauna suna karantarwa ba. Kamata ya yi a ce malami ya zauna yana karantarwa dirshan, wallahi al'azim ba gwaninta ba ce a ce wai malamanmu ba sa zaman karantar da mu, yau sun yi nan gobe sun yi can, yau sun tafi can, mai suka tafi, sun tafi wa'azin ƙasa, can wa'azin mako, can wa'azin kaza. In ka dawo garurukansu fa, ina ɗalibansu da suke karantawa? Wai ba su da ɗalibai a garurukansu? To lallai ne wannan magana a tsaya a lura da ita, malamai su zauna, sannan sai yi magana cewa ilimi baya hallaka, baya lalacewa cikin al'umma har sai ya zama a sirrance ake karantar da shi. In ka duba duk abin da ake kenan da, sai ka je ka samu malami a zauri, sannan da ƙyarye bai fara karantar da kai ahlari, yana fara sai ce to ya isa, ko da kwakwalwarka ta kai ta ɗauki shafi uku sai baka harafi biyu kawai sai ce ya isa. Sai aka mai da karatun ya zama sarautar gargajiya, wanda ya kamata matasa a karantar da su ahlari a cikin sati biyu, tun daga ƙawa'idi jama'a har zuwa mukhtasar a shekara guda. A cikin manhaja ta karantarwa a shekara guda ya kamata a karantar da matashi ba tsoho ba, amma mai ake cewa abokin girman yara, abokin tsufan dattawa ko makamantan haka. Ma'ana an ka fara karatun fiqhu har sai haƙuranka sun zube, baka sauka mukhtasar ba, saboda kawai an maida abin ya zama sarautar gargajiya. To daga cikin matsalolin ɗaliban ahlus sunna su kuma wajen wannan magana da ake ta yaɗa ilimi ita ce, sun kasa fahimtar cewa in aka zo matsalar yaɗa ilimi, to ta sha bamban da matsalar aiki da sunna. Kowa anan za a zo a faɗi sunna a yi aiki da ita, amma in aka ce za a karantar da hadda Al-Qur'ani, sai a lura wane zai iya wane ba zai iya ba, sai a ware mutum uku da za su iya sai a karantar da su. Don haka ware mutum uku ana karantar da su, sauran sai su bi gari sai su ba a ƙaunar su, ko kuma sai wani ya zo ya samu malam, shi kanin matan malam ne, shi wan matan malam ne, shi kanin uban malam ne, shi kaza, shi don Allah yana son a sa shi a cikin wannan ajin da aka ware wasu, wai yana ga soyayya ce su kadai ake so, kuma yana ganin shi na kusa ne bari ya je a sa shi, don ba fa zai iya ba, zai koma cikin gari ne kawai ke shi ma yana wannan babban ajin. Wallahi ina gaya muku abin da ya kai wa mafi yawancin ɗaliban ahlus sunna tafiyar kura kenan. Shine in aka shiga makarantar secondary jama'a, JSS 1 ko kuma mu ce form 1, form 2, form 3, in aka zo shiga form 4, sai a ce to su wanda za su yi science, su wanda za su yi art, su wanda za su yi social science, su wanda za su yi commercial. Me yasa? Based on their past performance, menene kwazon su na baya? Sakamakon haka sai ka ga ƙarshe wane ya zama engineer, wane ya zama likita, wane ya zama lawyer, wane ya zama business administrator, wane kuma fa sai ya tafi harkar language, saboda kowa da inda yake da baiwa. To amma yanzu kana da ɗalibai 100 sai ka tara su ka ce to yanzu bayan karantar da ku da ni na shekara uku, wannan karantarwa ta zama muqaddima, to yanzu na yi mulahaza, zan ware wasu sura a karantar da hadisi, wasu Qur'ani, wasu kaza. To sai wani ya zo ya ce maka shi dan Allah yana roƙon arziki shi dai a sa shi a wancan ajin. Kenan yanzu kai malami baka da professionalism, baka da ƙwarewa a cikin harkarka. Dole ne sai kun haƙura akan malaman ku, su za su fitar muku da syllabus, manhajar karatu, yaya ya kamata, wa ya kamata. Idan ba haka ba jama'a, wannan abin da ake cewa a yaɗa ilimi din, irin wannan karatun da muke jama'a, karatu ne na wayar da al'umma game da sunna, game da addini, amma ana magana ilimi keke da keke kuma, to lallai ne mun karanto a baya dole a ware wasu, ko to wasu din da aka ware kuma dole a ƙara ware wasu, warewar warewa, me yasa ba wai a ware su don su kadai ake so ba a san wadancan ba a saboda in ba a ware su an karantar da su ba naka ci gaba da yin abun a bude to me zai biyo baya za a shekara 50 ana karantarwa abun bai haifar da natija ba ku dubi a ce jama'a duk yaran nan dake Zaria wanda bai ga dama yaje ya shiga secondary san da ya ga dama ya daina zuwa san da ya ga dama ya zo ajin da ya ga dama nan za a sa shi na jin za a shekara 100 ba a graduation ba haka ne to jama'a wai mun bude makaranta mun yi register wai an ji ana gaya malamai wannan wai ya saba wa sunna ai a ina annabi ya register kariya ne ka zo mu gaya maka mun ke karantar da karatun manzon Allah wai a ina annabi ya register wasu ana karantar da wasu ban da wasu wannan ai ba sunna bace kai dan bidi akai zaka gaya mana sunna mu ne malaman sunna mu ne ahli sunna mu ne ahlinta mu ne muka san menene karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai kawai abin da mutane suke so wai ba wani magana a bude makaranta a ware ana darraba wasu wai kawai a zo ai tayin abin wanda ya ga dama ya zo nan da ya ga dama ya daina zuwa to ko in Allah ya so malamin ya shekara 50 yana karantarwa ran da ya mutu to ba wanda zai ci gaba da wannan karatun domin idan ABU nan bude ta aka yi aka ce to zage zage duk wanda yake so ya shigo shikenan ka zo kawai kai karatunka ran da ka ga dama ka zo ran da ba ga dama ba ran da ka ga dama ka koma chemistry ran da ka ga dama ka koma Hausa abinda mutane wai suke son wai a tafi kenan ina manzon Allah sai da ya tsara yana da dalibai na musamman waɗanda aka ware su ana darraba su a cikin su din kuma sai ya ware wasu ana ba su tadribi na musamman akan wasu ilmomi shi yasa idan aiki yazo sai ya ce Abu Musa tafi kaza Sayyidina Ali je ka kaza Abu Hurairah wuri kaza aka saka wala kai kuma tare mana wuri kaza saboda an san kowa an karantar da shi abin da ya dace shi yasa ahli sunna dole sai kun yi wannan tsari kuma sai kun hakura kun cire wannan bakin girman kan da izza dake kan ku sai da kawai sai ga mutun ya zo shi da izza shi wai yadda yake so haka za in ba haka ba zai je gari yace shi ba a yi sunna ba kamar yadda muke cewa jama'a lalle manhajin nan sai kun tsaya an karantar da ku ba manhaji ne ashwa'i ba ba tafarki ne wanda yake na hayaniya ba abu ne na matsuwa je kaka samu dalibin da ya zauna a ABA karatun shekara 4 ko shekara 5 ka tambaye shi shin karatun haka ake yin shi baranka da ma a bisa tsari ake shi yasa yau ya zama accountant yau ya zama lawyer yau ya zama kaza a kai duk waɗannan yaran nan dake bumburutu suna yin ciwaciwa duk wanda ya ga dama ya je ya zauna a ajin chemistry nan da ya ga dama kuma ya koma geography daga nan kuma ya ga dama ya koma physiology bayan shekara 4 shikenan yazo jarabawa yace yayi ne to yayi abin da ahlus sunna suke so kenan wai kawai babu wani tsarin makaranta a ce aji kaza a ce tsari kaza a ce ga lokacin daukan dalibai ga lokaci kaza kawai kowanne lokaci kawai kowa ma yazo ya shigo kawai ta tafiya haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمرو بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء امام البخاري كاغه wata hikima da yace da ya fara kawo magana tukuna sannan sai kuma ya kawo isnadinta saboda magana ba marfu'iya bace magana wani cikin tabi'ai ce amma da ya kawo ta kuma sai yace shi wannan isnadin da muka kawo ya kawo maganan ne iya inda aka ce zahabal ulama'i kawai ka gane inda gashi inda yake cewa fa inni khifti durusal ilmi ko wa zahabal ulama to iya nan ne ya ruwaito da wannan isnadi an fahimta to sauran fa sai ka je ka karanta khatibul bagdadi shi ya ruwaito qala haddathana isma'il ibn abi uwais ka ji dan gidan imam malik kenan ibn ukhti malikin kenan isma'il kanwar imam malik ce ta haife shi sai ta kai shi gidan imam malik eh malaman farko suna da hikima ka dubi ummu sulaimin rumaisa tana da danta sunan shi anas tana ciwon son shi amma sai ta gane soyayyar tana buƙatar a yi mata kaidi eh tana son dan in ta bar shi a gabanta lalle zai ci kwai zai sha costa baby zai sha duk abin duniya
amma karatu fa sai ta je ta kai shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta kai shi bata ce na kawo shi yayi karatu ba sai ta ce na kawo shi ka samu dan aike wato kamar abin na kawo shi ne in your own favor kai ka ci moriyar shi ka zauna wurin malami ne ana dora maka markade kai kuma baka iya karatu ba aha gashi abin da ya faru kenan kanwar Imam Malik ce ta haife shi Imam Malik ya rike shi ya zama babban malamin duniya gashi yau Imam Bukhari ya rawaito hadisi wurin shi kuma da Imam Malik ya rasu shi ne yawa Imam Malik wanka shi ya saka Imam Malik cikin likafani shi ya shiga cikin kabari aka miko mishi Imam Malik dan haka duk duniya babu wanda ya san Imam Malik irin yadda Isma'il ya san shi shine malaman hadisi suke mai kirari ibnu ukhti Malik dan yar uwar Malik malamin Bukhari ne gashi Bukhari yace haddathana Isma'il ibn Abi Uwais qala haddathani Malik an Hisham ibn Urwa an abihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqa 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighayri 'ilmin فضلوا واضلوا الله اكبر wannan hadisi amru dan as Allah ya kara mishi yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu yana cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah baya cire ilimi a cikin bayi cirewa faddaya wato a waye gari kawai Allah ya dauke ilimi kamar yadda ake dauke ruwan sama a ba haka bane ilimi yadda gradually sai kuga ilimi ya shigo cikin ku a hankali a hankali a hankali haka kuma in ya tashi fita a hankali a hankali a hankali yake zara jiki shine annabi yake cewa ba rana ɗaya ake fat a cire shi ba walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama'i sai dai Allah na cire ilimi ne ta hanyar danke malamai to ba rana ɗaya ake wayar gari ko malamai sun mutu ba wannan ya mutu 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 sai a waye gari waɗanda suka amsa sunan malanta sun kare to me zai biyo baya hatta idza lam yubqi alima har sai ya zama babu sauran malami ko kwaya daya ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su nada shuwagabannin malanta ko shuwagabannin siyasa ko jagoranci amma fa jahilai duba jama'a sai kaga sarki ne mai martaba ta daya bai iya bismillah ba sai ce bismillahir rahmanir rahim sarki ne mai martaba ta daya sai kaga malami ne da za a ce malami ne na kasa ko shugaba ne na kungiya sai ta sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ce a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim ba da hau ba sarf ma'ana babu knotch gaba daya a cikin karatun shi amma a wurin jama'a fa malami ne shine ittakhadha an-nasu ru'usan sai mutane su nada a cewa wannan shine shugaban malamai wannan shine